sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan lokaci. Yanzu ma Alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shiri da ya kasance shirinmu na ƙarshe a yau, 2 ga watan Satumba shekara ta 2022. Bayan labaran duniya, za mu nufi Kaduna birnin gwamna a Najeriya, inda aka wuni taron ƙungiyoyin arewa da nufin neman yanda za a shawo kan matsaloli da suka addabi yankin. Muna kuma da rahoto kan mara tsuntsaye da tabulla a jamhuriyar Nijar, da kuma matsalar karancin abinci da al'ummar karamar hukumar Boso ke fuskanta. Sai kuma bayani kan batun kashe iyayensa da wani matashi ya yi a jihar Jigawa. Kamar kowace ranar Juma'a, Muhammad Awal Garba zai gabatar da labarin wasanni, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Wani dan kunyar bakin wake ya kai hari a wani masallaci da yammacin yau Juma'a, inda ya kashe akalla mutane 18 ciki har da wani fitaccen malamin addini mai biyayya ga kungiyar Taliban mai mulki. Jami'an 'yan sanda sun ce fitaccen malamin nan da aka kashe, Mujibur Rahman Ansari, yana jagorantar sallar la'asar ne a masallacinsa na Guzarga da ke birnin Herat mai iyaka da Iran lokacin da bom din ya tashi. Akalla masu ibada 24 ne suka samu raunuka a harin, kuma ana sa ran adadin waɗanda suka mutu zai karu, kamar yadda 'yan sandan yankin da shaidu suka bayyana. Zabihullah Mujahid, babban mai magana da yawun ƙungiyar Taliban, ya yi tar da mummunan harin da aka kai wa Ansari, ya kuma sha alwashin hukunta duk waɗanda suka kai harin. Jarumi, kuma mashuhurin malamin ƙasar, ya yi shahada a wani mummunan hari na matsorata, in ji shi a shafinsa na Twitter. Ansari ya kasance mai sukar tsaffin gwamnatocin ƙasar da ke samun goyon bayan Amurka saboda ba da damar tura sojojin ƙasashen yamma a Afghanistan a cikin shekaru 20 da suka gabata. Ministocin kuɗi daga ƙungiyar ƙasashe 7 mafiya ƙarfin arzikin masana'antu a duniya a yau Juma'a sun sanya ƙayyadewar farashin man fetur na Rasha da nufin rage kuɗaɗen shiga na yakin da Moscow ke yi a Ukraine, tare da ci gaba da kuraren ɗanyen mai domin kaucewa tashin farashin. Amma bayanan nasu ba su bayyana wasu muhimman bayanai na shirin ba. Ministocin da suka fito daga ƙungiyar ƙasashe mafiya ƙarfin arzikin masana'antu masu bin tafarkin demokuraɗiyya sun tabbatar da ƙudurinsu ga shirin bayan wani taro da suka yi ta yanar gizo. Ko da yake sun ce za a tantance matakin ƙayyade farashin kowace ganga ɗaya kana daga bisani bisa nau'ukan kayan aikin fasaha domin amincewar haɗakar ƙasashen da ke aiwatar da shi. Ministocin na ƙungiyar G7 sun ce a yau mun tabbatar da aniyarmu na haɗin gwiwa ta siyasa don kammalawa da aiwatar da wani cikakken haramcin ayyuka wanda ke bada daman safaran ɗanyen mai da albarkatun mai na ƙasar Rasha a duk duniya, in ji ministocin guda 7. Ƙasashen ƙungiyar sun haɗa da Burtaniya da Kanada da Faransa da Jamus da Italiya da Japan da kuma Amurka. A hali da ake ci kuma, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Juma'a cewa ana ci gaba da gwamza ƙazamin faɗa a kudancin Ukraine, ciki har da ɓarin wuta a gundumar Inahoda da ke kusa da tashar nukuliyar Saporizhia da Rasha ta kaiwa mamaya, wanda a halin yanzu masana makamashin nukuliya na Majalisar Ɗinkin Duniya ke gudanar da bincike a ciki. A jiya Alhamis, rukunin masana nukuliya na Majalisar Ɗinkin Duniya sun kammala zagayen farko na binciken kariya da tsaro da suka gudana a tashar ta Saporizhia. Duk da cewa ana ci gaba da yaki tsakanin sojojin Rasha da na Ukraine a kusa da tashar, masanan suna ci gaba da aikin su a yau Juma'a. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jawabinsa na daren jiya Alhamis cewa Ukraine ta iya bakin kokarinta na ganin wannan aikin binciken ya tabbata, amma abin takaici masu mamayar suna kokarin ganin sun gurgunta wannan aiki na hukumar IAEA mai matukar muhimmanci. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta fara fitar da bayanai akan ayyukan sojojin China yayin da suka mamaye sararin samanta da jirage 300 a cikin watan Agusta, wani adadi na tarihi a cewar wasu bayanai da ta fitar ga jama'a. Tun cikin shekarar 2020, ma'aikatar sojin Taiwan ta fitar da bayanai akan yadda jiragen China suka yi ta giftawa ta sararin samanta yankin da ke cikin tsaronta da ya haɗa da yankunan ƙasa da ruwa na Taiwan da na China kanta. Jiragen sun fara ne ɗan kalilan a mako guda zuwa da yawa a duk rana ta Allah a wannan lokacin da ake zaman tsardar. Sojojin sun tabbatar da bayanan jirage 444 da suka jifta akan yankin tsaronta a cikin watan Agusta kadai. Adadin da ya ninka yawan jirage 196 da aka gani a cikin watan Oktoban bara, a cewar bayanan da aka tattara akan masu take dokar yankin tsaronta. Babbar damuwar Taiwan ita ce yawan jiragen da ke mamaye sararin samanta da take gani a bangaren gabashinta, da ta ce ya dare zirin da Taiwan gida biyu. Sojojin China sun mamaye yankin tsaron nata ne sau 23 ne kacal tsakanin watan Satumba shekarar 2020 zuwa ƙarshen watan Yuli shekarar 2022, a cewar bayanan, idan aka kwatanta da sau 300 a cikin watan Agusta kadai. A ƙarshe, shugaban Amurka Joe Biden ya yi imanin cewa Amurka ta kai wata gaba mai hadari a yunkurinta na tabbatar da demokradiyya. Kuma cikin wani jawabi da ya yi a birnin Philadelphia a daren jiya Alhamis, shugaban ya dora laifin ne akan mutum guda. Ya ce ko shakka babu waɗanda suka mamaye jam'iyyar Republican a yanzu su ne Donald Trump da 'yan Republican masu aƙidar MAGA, yana nufi da taken yakin neman zaɓen shekarar 2016 na sake ɗaukaka Amurka ko kuma Make America Great Again. Kuma wannan babbar barazana ce ga kasar, inji shi. Biden ya cecaki manufofin abokin karawarsa ga Amurka yayin da yake jawabi a gaban wani zaurin taro, inda shugabannin farko suka rubuta kada su kai muhawara akan ayyana samun 'yancin kai da kundin tsarin mulkin Amurka kusan shekaru 250 da suka gabata. Yayin jawaban mintoci 25, kuma ya ƙara da waɗannan mintocin ne akan maganar demokradiyya.
Wa gaida Baba Yakubu Makeri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bari mu bude taskar rahotannin namu a birnin Kaduna, Najeriya, inda aka tashi wani taron kungiyar bincike da bunƙasa arewa tare da tsaida matsayar cewa hada kan al'umma arewa ba tare da la'akari da bambancin yare, kabila ko addini ba shine kawai maganin matsalolin da ke addabar yankin, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Isa Lawal Ikara ya aiko mana.
Kungiyar bincike da bunƙasa arewacin Najeriya da ta saba bibiyan abubuwan da ke faruwa arewacin Najeriya dai ta kira dukkanin ƙungiyoyin yankin arewa baki ɗaya domin fitar da tsarin ceto yankin daga halin damuwa da yake ciki ya zuwa yanzu. Shugaban cibiyar yaɗa kyakkyawar fahimta tsakanin mabiya addinai a Najeriya, Imam Muhammad Nurain Ashafa, ya ce komawa kan tafarkin haɗin kai ne kawai maganin matsalolin arewa.
Abinda muke son ce shine mu zaburantar da al'ummarmu gabaki ɗaya na arewa, mu koma akan tafarkin farko na tsuntsiya maɗauyinki guda, ita ce kawai za ta ba mu mafita matsayinmu na 'yan arewa. Da Gwari da Bakano da TV da Bafulatani da san an san abokan juna ne, wannan yana ma wannan uzuri akwai wasa da dariya tsakaninsu. Muna girmama juna, muna mutunta juna, wannan ita ce abin da muka rasa a yau. Maimakon wannan sai waɗansu shedanu, ma'ana masu sana'an sai da takaddama domin cin abinci, sai suka canza mana wannan duin, suka sa kiyayya da gaba cikin tarihinmu da asalin abubuwan da ya raba mu suka shiga cikinsu, maimakon abin da ya haɗa mu gabaki ɗaya.
Shi kuwa shugaban kwamitin amintattu na gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya Alhaji Nastura Ashir Sharif, wanda ya halarci wannan taro, cewa yayi matsalolin yankin dai sun taso ne daga rashin shugabanci na gari.
Lalacewar shugabanci a dukkanin matakai shi di ya janyo matsalar ƙasar nan ta tsaro, shi janyo matsalar ƙasar nan ta lalacewar tattalin arziki, shi ya janyo matsalar lalacewar ilimi, lafiya, zamantakewar al'umma, fadace-fadace, duka saboda lalacewar shugabanci ne. So wannan taro ne da za a ga an gyara shugabanci a kowane irin mataki, an kuma kawo fahimta tsakanin mabambanta addinai guda biyu da da su manya a ƙasar nan, ba ƙaramin alheri bane a wannan lokaci. Ba abin da ƙasar take bukata da arewacin Najeriya kamar wannan shiri da shi wannan shugaba namu Dr. Usman Bugaje ya kawo.
Alhaji Ibrahim Abdullahi shine babban sakataren kungiyar Fulani ta Gam Allah da ya wakilci Fulani, kuma ya ce idan aka magance matsalolin yankin arewa to Najeriya ma za ta samu ta tsira baki daya.
Alhamdulillah, yanzu an fahimci muhimmancin haɗin kai da kare mutuncin juna da kare mutuncin yankin, kuma an ƙara ma dai fahimtar cewa ita kanta Najeriya idan arewa ba lafiya babu yadda za a yi ta yi lafiya. Tun lokacin da aka kafa Najeriya, arewa ne ke rike da ita, shugabanninmu ne ainihin waɗanda za su iya ɗaukan kowa nasu. Saboda haka duk lokacin da aka samu baraka arewa, dole Nigeria gabaki daya sai ta samu matsala. To wannan taro da aka shirya muna fatan za a ci gaba da shirya irin wayannan tarurruka, ayi hakuri da juna a arewa domin mu zanna lafiya, domin kare mutuncin Nigeria, don arewa ita ce Nigeria.
Kungiyoyi daban-daban ne dai suka halarci wannan taro wanda ya tashi akan matsayar cewa magance rarrabuwar kawunan al'ummar arewa kawai shine mafita.
Mu farka mu ceto arewar mu babba.
Mu farka mu ceto arewar mu babba.
Isa Lodi Kara, murar Amurka daga Kaduna a Nigeria.
To a gaida na Ikara, in an jima kadan za mu saki komawa Najeriya, amma kafin nan bari mu shiga makwabciya jamhuriyar Niger, inda muka samu labarin bullar mura tsuntsaye. Ga Hamid Mahmud da karin bayani.
In a ƙarshen watan da ya gabata ne aka samu bullar cutar a wasu yankuna na jihar Agadez, wanda tuni kaji kusan 100,000 suka kamu da cutar, a cewar Zabiru Liman, jami'i a ma'aikatar da ke kula da kiwo a Agadez.
Mun samu mun ɗauka jini da ɗauka abubuwa mun tura ka musu laboratory, an gwatanta mana wannan ciwon shine. Babu ranar da ba a kawo mana kaza wanda suna fuskantar wannan ciwon. Kaji 100,000 haka a cikin Agadez, abinda idaddiga ya bamu wanda suna fuskantar wannan ciwon. Kaji suka fi kamuwa da wannan ciwo. An kaza guda ta kamu cikin wurin, akwai 20,000 duka kamu.
Hukumomi sun ce sun dauki wasu matakan rigakafin cutar ta hanyar ba da allurar rigakafin a wuraren da cutar ta fi kamari. Tuni aka yi wa dubban kaji allurar don kare sauran kajin daga kamuwa da cutar. Zabiru Liman, jami'i a ma'aikatar da ke kula da kiwo.
Mutane mai kaza 2, 3, 4, 5 wanda yana iya kawo elevage, kawo a mishi allura kyauta ne, abun ba a biyan ko dala. Kuma wanda suke su da yawa ne, muna iya dokan maganin ma mu taimutar da su, tunda ba su iya kawo su a musu, shi ma dai kyauta ne. Duka wanga vaccine tura shi duka cikin jihohi ko ina da a samu ayi rigakafin wannan ciwon, saboda wannan ciwon akwai shi kullum. Ma yanzu ma 20 miki mutane su kawo kajin su a musu wannan allura.
Cutar ta zo ne a wani lokaci da kasuwancin kaji ke bunƙasa a Agadez, da haka kungiyar masu kiwon kaji suka bayyana damuwar su akan halin da za su shiga, saboda da harkar ne suka dogara. Malam Muhammad, mamba a kungiyar masu kiwon kaji a Agadez:
wannan al'amari na ciwon kaji babban matsala ne gare mu makiyayan kaji da masu sayar da kaji, saboda su kaji ba san ciwo ba. Kana iya ajiye kaza 1,000 ma kaga kaza guda mai ciwo da ta shige su duka za su iya halaka. To gare mu masu saidawa kenan babba asara ce sai da kaji, wanda dai da shi ne muka dogara kwa. Zai iya kawo koma baya, saboda zai kawo karancin kawo kaji ma, saboda kowa na gudun ya kawo su a lokaci guda su zamanto daga zawo su san mace kan ka samu masaya. Kenan zai iya kawo koma baya har su kai ga tsada.
Hamid Mahmud, murya Amerika daga Agadez, jamhuriyar Niger.
To a gaida Hamid, sai kuma batun wata matsala da ta dade tana ciwa al'ummar karamar hukumar Bosu a jamhuriyar Niger ruwa a kuriya. Wato wannan al'umma da ke gabas maso kudancin jihar Difa na fuskantar matsalar tsadar rayuwa sakamakon datsewar muhimmiyar hanyar da motocin da kun kayan kasuwanci ke amfani da ita idan za su iya shiga zuwa wannan garin. Hakan kuma na da nasaba ne da ruwan sama da aka rika samu kamar da bakin kwarya a garin a cikin yan kwanakin nan. Mazauna wannan gari dai ya kasance tilasi tafiyan kusan kilomita 25 domin samun abinci, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da Abubakar Isa ya aiko mana.
Ya dai kasance al'ada a duk shekara a wannan lokaci na damuna, karamar hukuma ta Boso da ke gabas maso kudancin Difa na fuskantar wannan matsala ta datsewar muhimmiyar hanyar da ke shigowa garin sakamakon ruwan sama da ake samu. To sai a bana, wannan matsalar ta kara yin kamari sakamakon ruwan sama da ake ci gaba da samu kamar da bakin kwarya. Yan kwanakin nan a garin na Boso, wanda ke samun kusan milimeta 300 a mako daya, al'amarin da ya yi sanadiyar rugujewar gidaje kimanin 200 ciki har da gidan sarkin garin. A yanzu wannan al'amari na datsewar muhimmiyar hanyar da ke shigowa garin na Boso ya hana ababen hawa, musamman ma motocin ɗaukan kayayyakin masarufi shigowa garin. Al'amarin da ya kawo ƙarancin kayayyaki na masarufi tare da hauhawar farashin su a kasuwannin garin. Ga ma abin da wasu daga cikin mazaunan garin na Boso ke cewa game da wannan al'amarin.
Sunana Abacha Alhaji, yanzu a gankadi zuwa a cikin garin Abuso babu abinci kai da biski masu da yanki kuma ga mutane malfatari wanda aka maida su suma Abuson suke samu su ci abinci suke zuwa su sai a ce maka yau na yau da gobe ya zama to ba abinci ba abin da za mota yana ba iya tafiya mutane sai dai su tashi daga Abuso zo Tumur kamar misali kilomita 25 kafa su zo su doki abinci su kuma garin Abuso matsala ne babba wanda mutane al'umma suke fuskanta a cikin garin Abuso
Malam Hassan Kacalla Bukar ne jan to ɗan Abuso dai ka san shekaran jiya ma an yi babban ruwa mutane suna cikin masala abinci na ɗan kasuwa ma ba a iya kai shi Abuso mota ya tai Tumur ne bakin shi to a kafa mutane suke zuwa suke dauka abincin nasu kai to Abuso ne gari ne babba wanda adda kai jama'a da ɗan refugee ɗan déplacé interne ɗan retourné duk mutane suna cikin Abuso in hanya ya cire yau kagan dole ne mutane sun shiga cikin wasala
ko bayan sadar kayayyakin masarufi a garin na Abuso su ma drobobin motocin doka fasinjoji masu zuwa garin na Abuso sun kara farashin sufuri Malam Adam shugaban tashar motoci garin na Abuso ya kuma yi karin bayani
motoci sati biyu ma ba su zuwa fasinja duk da kawa ne suka ta yawo Abuso wallahi haka nan ne ka gani wannan kaya ma duk na Abuso ne yau ya kai kona goma motoci babu mai ta yi ne abinci na gida ne kwata kwata komai da komai ya kare Abuso din ko abinci gida ko wani kiya biyu ko sai ya sa bayan shi da kawa yake ta yi hanya din mun sha wahala mu duka kai ka bari wahala hanya Abuso wannan akwai wahala da yawa ne
ganin yadda wannan al'amari ke ci gaba da yin kamari drobobin da ke amfani da hanyar da ruwan sama ya datse sun baiwa hukumomin jihar Difa shawarar bude hanyar da drobobin suka saba amfani da ita idan babbar hanyar ta datse wace hukumomin jihar Difa suka rufe sakamakon matsalar tsaro Babagana Alhaji Bakau na daya daga cikin drobobin
hanyar nan jar Kaulawa wannan mota mun ya je Limiwa yake yi kuma ko toron Tumur wannan in ka bar Tumur akwai wani rami karen ramin nan motocin mu sai faduwa suke yi ba mai gyara yanzu muna cikin la ilaha ba abin da ba mu ba aka ce mun nemi taimako a bure mana hanyar daga Kabulawa zuwa Tumur wannan hanyar sojoji suka hana mu kuma mun ga sarki ba abin da suka yi furfe mir duk suna nan mun je mun ga musu ba wanda ya kula da mu wallahi motocin mu muna shan wahala kuma ba wani hanya kawai ma ba jarawa mu a taimaka mu hanyar abude mana hanyar Kabulawa masalan mu kenan yanzu ka na duka na Abuso ne ga ba motan da zai dauka abinci ne gashi a cikin akwai abinci
to komi hukumomin na Difa za su ce game da wannan al'amarin Malam Kyari Bulu shine mataimakin magajin garin Abuso
suke shekaran jiya da sahi da kai ruwa gidaje ma da suka zube suna da dama yanzu kaga waɗannan gidajen da suka zube mutane ana masu ajiya kai musu gudunmuwa mai hanyar da za a bi a kai shine zama tashin hankali ko haldin mu a samu a yi mana hanya mun ga hanyar din da zai fita daga Kenta Indi ya biyo ta Tumbure ta Abuso haka muna wannan mun gaskiya alhamdulillah komi ya daidai
Abubakar Isa sashin Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger.
Tayo Malam Abubakar muna godiya bari mu karkare a kauyen Zarada Sabuwa na karamar hukumar Gagarawa ta jihar Jigawa arewa maso yammacin Najeriya inda muka samu labari cewa mutumin nan da ya kashe mahaifi da mahaifiyarsa a jiya Alhamis na fama da tabin hankali kamar yadda mazauna unguwar suka sheda wa wakilin mu Mahmud Ibrahim Kori a wata hira ta musamman.
Ni wannan na Man Salihu idan da mun yana dan yin tabuwa ne tabuwar da yake kuma kadan kadan to amma kuma ba ta yana tabin hankali amma kuma tabin hankalin ba wani wannan bane jifa da ji tabin hankalin yake kuma tabin hankalin ma hankalin ko sai dai surutu dai haka dai wanda dai bai kai ya kawo ba to kuma da mun tira na tayi abin da yake dan motsa mata kuma shi wannan kana ji ko wato ko shi abin da ya damun da Allah hada ya lokaci daya shi wannan baban nashi kenan ya je gona Allah ya dawo gida mai mashin ne ma ya rige mar hanya ya kawo ya gida sai ya zo ya tada ana dan hayaniya da shi wannan wanda yake santa matar kanansa sai ya ce da matar kanan nasa sai ya yi amfani da ita sai baban nashi ya zo yake dan mar irin faɗannan da nasiya nan ko kuma yi ne nan da ya ji haufi a yi shi a lokacin kawai da ya ji abu na iska ne kawai ya ɗauko ta bari a ita kawai ya ɗaga ta bari ya bigi ya bigi mahaifin nasa ita kuma uwar kenan ta dawo ita ma daga gona ita zuwa ta tada akan mahaifin ya bigi to da ta zo da ta ce mar wane ya aka yi haka kada ki wane ne wane ne wane ta dan mazurunci dai aka irin na uwa kawai ita ɗan irin yarumar nan ta yi ta karɓi ta kwaryar kawai ya goge da goci ba ta karbi tabariyar ba kawai he nuna duka ta ita ma zai he ta san yi ba to ana yin bayar ta jiya za ta gudu kawai ita ma he da ke da akadun wannan wallahi to yana dukan ta kuma shine nan ta faɗi ce wani nan makwabtansu a yi wani kanan baban nasu je ne ko he ga dukkan suna a kwanciya da ke su ya man magana yi ma he sa ya duka sai ma gani nan to nan kyaure dai ya raba su ya je da kyaure ya fahimci kuma ya dawo baya. Da shi ne shi kuma wannan makwabci ce suke na wanda ya kawo dan dauki shi kuma ya yi tunanin irin ɗakin nan ne zai zubi ya ce shi ya ganye da tabariya nan gashi ya buge mutum biyu kuma ga wannan a ɗaki ya saya a gaba da yi magana ya mai man magana ya gani ma ya biyo da ya cin mar ya saya da mijirbi da mai ya dawo da gona ne ya sa in kada kini mijirbi ne a nuna sara mara shi ne nan da aka yi hakan wannan sai yake da baya da baya da baya kawai shi ya fada kan irin jujin hannun da ya fada kan jujin hannun kawai ma da ya fadi. Kini shi in samu tabarewa ne ya buga ba.
Tun yaushe yake fama da wannan ita matsala?
Eh gaskiya ya dan daɗe ba shi da lafiya amma ko ba matsananciya ba ce shi dai haka magana in kuna yi in yama wata maganar za ka gane cewa ba shi da lafiya da shi zai shekara ɗaya haka.
An gano musabbabin da ya sami yi wannan taɓin hankali?
Eh gaskiya musabbabin shi wannan taɓin hankalin da yi akwai wata addu'a da aka ce suna yi. To kuma ita ce ta haka irin ta rufa nan nan yake ake mar zargi ne ma amma ba tabbatarwa aka yi ba to ita ce da yake dan zargi ne da hakan wannan ta hadda ta kuma wannan ya tabo ta goma
tunda aka lura yana fama da wannan matsala akwai magani ko kuma wuraren kula da gidajen masu kula da masu taɓin hankali kamar na kazaure an yi wannan kokari
eh gaskiya ba je can ba
to yanzu wannan hali ake ciki ga abin da ya faru
ni to yanzu halin ne da ake cikin ma'aikata sun zo ne sun kama shi kuma iyaye wannan kuma kawai Allah ya musu cika a sun mara zuzun ce kawai shi kuma an kama hanci an tafi da shi ka zaure ma.
O an kai shi ka zaure wancan gida na masu kula da taɓin hankali?
Yawa yi.
To cin da wannan abu na gida ne kenan shi kenan an yi jana'iza an musu sutura kuma sai dai a nemi fatan lafiya ko kuma akwai wani abu da hukuma suka ci za su yi?
Eh to wannan ne kuma har yanzu dai mu dai bamu ji a yanayin da ake cika faru a yanzu kenan.
An ce akwai wanda ya yi wa shi ma ko makwabta ne sun je ba da agaji kuma shi ma aka yi mai rauni ko wani abu mai kama da haka.
To Mahmud Ibrahim Kwari a hirarsa kan wannan batu har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Ai, watan watan rana, ai, ba za ka yi.
To madalla yanzu kuma ga Garba Awal da labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Shugaban hukumar kundin gaban kasar jamhuriyar Kamaru Samuel Eto'o yana ci gaba da kawo gyara da ma yin kuskure ma a al'amuran kundin gaban kasar jamhuriyar Kamaru. Yau watanni biyar kenan da tsohon kaftin ɗin kasar ta Kamaru kuma ɗan takarda da a kasar ya haye wannan kujerar, sannan shi ne wanda yake gudanar da sana'ar kundin gaba ya fara samun wannan mukami a faɗin kasar ta jamhuriyar Kamaru. Sai kuma mu leƙa gasar kakar wannan shekara a kasar Faransa, anda club din suke bugawa a hali yanzu dai club din Paris Saint-Germain ita ce zamto ta farko akan allon da maki 21, sai kuma club din Lens ta zamto ta biyu da maki 14, haka zalika club din Olympique de Marseille ita kuma ta zamto ta uku da maki 11. Da kuma muka leka ta bangaren gasar da ake gudanarwa a kasar Ingila, club din da ta zamto ta farko akan allon wannan shekarar ita ce club din Arsenal, anda take da maki 15, sai kuma wanda ta zanto ta biyu club din Manchester City da maki 13. Haka zalika wanda ta zanto ta uku ita ce club din Tottenham da maki 11. Sai ta bangaren gasar wannan shekarar da ake bugawa a kasar Italia, wanda ta zanto ta farko akan allon ita ce club din Atalanta Bergamo da maki 12. Kuma ita ce AS Roma da maki 10 ita ma. Sai wanda ta zanto ta uku ita ce club din Inter Milan da maki 9. Da kuma ka leka bangaren kakar wannan shekarar a kasar Spain, wanda ta zanto ta farko akan allon ita ce club din Real Madrid da maki 9. Sai kuma ta zanto ta biyu club din Betis da maki 9 ita ma. FC Barcelona ita kuma ta zanto ta uku da maki 7. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
So shirin namu kenan a yau, amma kafin mu karkare ga baba da tashin muhimman kanin labarai.
To alheri a takaice. Wani dan kunyar bakin wake ya kai hari a wani masallaci da yammacin yau Juma'a, inda ya kashe akalla mutane 18 ciki har da wani fitaccen malamin addini mai biyayya ga kungiyar Taliban mai mulki. Jami'an 'yan sanda sun ce fitaccen malamin nan da aka kashe, Mujibur Rahman Ansari, yana jagorantar sallar la'asar ne a masallacinsa na Guzarga da ke birnin Herat mai iyaka da Iran lokacin da bom din ya tashi. Akalla masu ibada 24 ne suka samu raunuka a harin, kuma ana sa ran adadin waɗanda suka mutu zai karu kamar yadda 'yan sandan yankin da shaidu suka bayyana. Ministocin kuɗi daga kungiyar ƙasashe 7 mafiya ƙarfin arzikin masana'antu a duniya a yau Juma'a sun sanya ƙayyadewar farashin man fetur na Rasha da nufin rage kuɗaɗen shiga na yakin da Moscow ke yi a Ukraine, tare da ci gaba da kuraren ɗanyen mai domin kaucewa tashin farashin. Amma bayanan nasu ba su bayyana wasu muhimman bayanai na shirin ba. A ƙarshe, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Juma'a cewa ana ci gaba da gwabza ƙazamin faɗa a kudancin Ukraine, ciki har da ɓarin wuta a gundumar Inahoda da ke kusa da tashar nukuliyar Saporizhia da Rasha ta kaiwa mamaya, wanda a halin yanzu masana makamashin nukuliya na Majalisar Ɗinkin Duniya ke gudanar da bincike a ciki. A jiya Alhamis, rukunin masana nukuliya na Majalisar Ɗinkin Duniya sun kammala zagayen farko na binciken kariya da tsaro da suka gudana a tashar ta Saporizhia. Duk da cewa ana ci gaba da yaki tsakanin sojojin Rasha da na Ukraine a kusa da tashar, masanan suna ci gaba da aikin su a yau Juma'a.
To masu saurare, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe da asuba ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Sai ku kasance tare da mu gobe lokacin da za mu kawo muku rahotanni na musamman kamar yadda muka saba. Za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da kuma Twitter domin samun ƙarin bayani. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da injiniya mu da kuma wadda ta gabatar Sa'ida Hamza, alheri ke muku fata alheri sai kuma da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana.